sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba, barkanmu da Juma'a babban rana. Da fatan an waye gari lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga Sarfilu da kanan labarai.
Daruruwan masu zanga-zangare suka je rungwano jiya Alhamis zuwa kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya ƴan sauyi bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ƙara ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus. Amurka ta ce ta amince da kungiyar Taliban ta sake lali ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin Afghanistan.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matasa a Jos sun bayyana adawarsu ga matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na maye gurbin SARS da SWAT a wata zanga-zangar lumana da suka yi.
I'm reforming the entire Nigerian police force. Abunda muke so kenan, ba mu son SWAT.
Me kike nufi da reform?
A ba su training mai kyau, a duba lafiyan kansu ko suna nan lafiya akai daidai.
Majalisar Dokokin Jihar Borno ta karrama tsohon kwamandan rundunar SARS na jihar domin jaddada matsayinta na neman rundunar SARS ta ci gaba da aiki a jihar ta Borno.
Kuna zaman kuna yan jarida kuna garin nan dai shakar shakur ban taba ji gan cewa yaran SARS annab Borno da kan cewa mutanen sun zo suna kuka, in akwai kuka mun ne zo su ga mana domin ne wakilin jama'a din.
Bayan haka za mu kawo muku shirin nan na da dangari. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Daruruwan masu zanga-zangane suka yi jerin gwano jiya Alhamis zuwa kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya ƴan sauyi bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. Bayan kwashi sama da mako guda ana zanga-zangar kin amincewa da cin zarafin da ƴan sanda ke yi. Zanga-zangar dai ta yi watsi da dokar yin gangami a babban birnin tarayya Abuja, wadda gwamnati ta ce an saka da safiyar ranar Talata domin dakatar da yaduwar cutar coronavirus. Jama'ar da ke rera waƙoƙi sun kuma toshe hanyoyi tare da daga tutoci da kwalaye a babbar cibiyar kasuwanci ta birnin Lagos, inda aka ba da rahoton masu zanga-zanga sun yi arangama da wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba rike da makamai. Wani hoton bidiyo a kafafen sada zumunta ya nuna wasu mutane sun fito daga cikin wata motar safa suna koran masu zanga-zangar, ko da yake kamfanin lancin labaru na Reuters bai iya tantance bidiyon ba. Yayin da aka soke muhawara ta biyu da aka shirya, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da mai kalubalantarsa tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, maimakon haka za su gudanar tarukan amsa tambayoyin masu kada ƙuri'a da yammacin Alhamis. Trump zai bayyana a gidan talabijin na NBC News da karfe 8 na yamma, inda zai fuskanci masu zaɓe a birnin Miami da ke kudancin jihar Florida, yayin da Biden yake a gidan talabijin na ABC News lokaci guda yana amsa tambayoyin masu zaɓe a birnin Philadelphia da ke gabashin jihar Pennsylvania. Jihohin Florida da Pennsylvania su ne jihohin da dukkan 'yan takarar za su fafata a zaben 3 ga watan Nuwamba. Yawan masu kada ƙuri'ar da suka halarci tarukan biyu zai iya bada alamar ko mutane sun fi son ɗaya daga cikin 'yan takarar, yayin da ake ƙasa da makonni 3 kafin ranar zaben. Trump yana bayan Biden da kaso sama da kashi 10 cikin 100 a zaɓukan jin ra'ayin jama'a da aka yi a faɗin ƙasar. Wataƙila zai iya samun ƙarin masu kallon tunda tashar NBC ma za ta yaɗa shirin a wasu gidajen talabijin biyu da ke alaƙa da ita. Idan aka kwatanta da gidan talabijin na ABC da shi kaɗai zai yaɗa. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus, musamman ma a yankunan da al'ummomin da ke fama da talauci ko waɗanda rikici da ke ci gaba ya ritsa da su. A cewar wani zaben jin ra'ayi da mutane 2,400 a ƙasashen Afirka 10 da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta gudanar. Binciken da aka gudanar daga watan Yuni zuwa Agusta ya nuna cewa annoba ta haddasa rasa ayyuka da kuma hana mutane damar yin noma ko zuwa kasuwanni. Tun farkon annobar, kashi 94 cikin 100 na mutanen da aka ji ra'ayinsu sun ba da rahoton cewa farashin abinci da kayayyakin amfani na yau da kullum ya ƙaru, yayin da kashi 82 cikin 100 suka ce sun rasa ayyukansu ko kuɗaɗen da suke samu. kashi 7 cikin 100 kadai ne suka ce sun tara kuɗin da ya ishe su cikin annoba. A yammacin Afirka, a Najeriya, inda tashin hankali ya addaba arewa maso gabashin kasar, adadin yaran da aka kula da su ta hanyar shirin abinci mai gina jiki ya karu da kashi 20 cikin 100, yayin da yawan masu fama da rashin abinci mai gina jiki ya karu da kashi 10 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata.
Madalla kafin Sarfilu ya kawo sauran labaran duniya. Bari mu fara bude taskar rahotannin namu daga jihar Filato, inda matasan Jos kaman sauran matasa a Najeriya suka gudanar da zanga-zangar lumana akan kira ga yiwa ma'aikatar 'yan sandan Najeriya gyaran huska da kuma samar da adalci ga mutane da rundunar SARS da aka rusa ta ci zarafinsu. Kana gwamnati ta maida hankali wurin warware matsaloli da ke addabar kasar. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ɗaruruwan matasa ne a birnin Jos suka fito don gudanar da zanga-zangar fargar da gwamnati ta ɗauki ƙwararren matakan ba jami'an 'yan sanda horo ta yadda za su mutunta jama'a yayin gudanar da aikinsu. Matasan waɗanda suka yi zaman dirshan a shatale talen Old Airport suka ce ba za su tashi a wurin ba har sai gwamnati ta zo ta saurare su. Ga ma bayanan wasu daga cikinsu.
Sunana Rednanda sir.
Me yasa kuke wannan zanga-zanga?
Ba wa so inda ana treating da mutane. Akwai mutane da sun mutu ma Plateau State. Ariyo ba ba da justice ba. Sai an ba da justice kamar zamu yi a birnin nan.
Sunana Evelyn Kule Esquire.
To amma kina lauya, kina ganin kamar ya dace a fito ana wannan zanga-zanga?
Very well.
So amma takamamme me yasa kuke wannan zanga-zanga?
Muna so a reform police ga baki daya. Duk damon da suke da shi a Duba idan kuɗi ne ma baya zuwa gurin su sai a ba su don mu ma mu samu zaman lafiya.
Sunana Nimji Nansok. Amma for the sake of this protest sunana kowa da kowa.
To kowa da kowa me yasa kika fito wannan zanga-zanga?
Ba mu son police brutality.
To amma gashi nan gwamnati ta riga ta dauki mataki ta canja su SARS da SWAT. Ba ku ganin kamar za ku ya kamar ba su lokaci su daidaita?
Babu bambanci inda aka canja daga NEPA zuwa PHCN ne. Babu bambanci. A reforming the entire Nigerian police force. Abunda muke so kenan, ba mu son SWAT.
Me kike nufi da reform?
A ba su training mai kyau, a duba lafiyan kansu ko suna nan lafiya a kai daidai ko babu.
Yayin da na isa wurin da matasan suke, naga jami'an tsaro da dama suna zazzaune kewaye da inda matasan ke gudanar da zanga-zangar na lumana. To sai dai tare babban hanya da ta ratsa cikin garin Jos zuwa dukkan sassan Najeriya da matasan suka yi ya sanya motoci neman barauniyar hanya, yayin da wasu manyan motoci tila suka nemi wuri suka ajiye motocinsu, yanayin da ya ƙara janyo cinkoso a hanyoyin cikin gari. Ga ma abinda wani direba ke cewa.
Sunana Hamza. Gaskiya mun sha wahala sosai saboda fasinja ma kin gani da kafa suke tafiya yau. Ga go slow yayi yawa, ga zagaye, wasu ma da ba su zo nan din sun gani ba, ana kiransu a waya a ce gari ba lafiya. Kin ga har an fara yada jita-jita.
Ita ko wannan mata da na ganta da kaya niki-niki ta rasa abin hawa cewa ta yi.
Sunana Khadija. To wannan wahalan gwamnati ba za su dubiya mu mutalakoki ba. Su share mu da kukan mu. Ina goyen bayan su.
A bangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjang ya maida martani.
Ko yadda muke gani a gwamnatance shine an dauko siyasa an sa a cikin abun. A ce ba dan sanda ko guda daya titin Najeriya nan ko a jihar Filato. Akwai wanda ya isa kwanta da idan su biya gidansa ne? Roko ne zamu ci gaba muna yi ba jama'a ji su yi hakuri. Gwamnati za ta duba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
Ya Alhamis, kwamitin shari'a na Majalisar Dokokin Amurka ya saurari muhawara da ke goyen baya da rashin goyen bayan a tantance mai neman zama alƙalin kotun koli Amy Coney Barrett, yayin da kwamitin ke kammala rana ta hudu a zaman na cike gurbin na babbar kotun kasar. Yan Democrat sun yi amfani da dokar kwamitin wajen neman a ɗage ƙuri'ar ƙarshe kan Barrett har zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Ranar da za a kada ƙuri'a a cikakkiyar majalisa ka iya zuwa ƙarshen wannan wata, yan kwanaki gabanin ranar 3 ga watan Nuwamba, ranar babban zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki Mitch McConnell ya faɗa manema labarai a jiharsa ta Kentucky cewa muna da ƙuri'un da muke bukata na zaben Barayt mai shekaru 48. Makanal ya ce cikakkiyar majalisar dattawa za ta fara zaman tantance ta a ranar 23 ga watan Oktoba. Barayt za ta zama cikin mata biyar da suka taba zama alkali a kotun koli. A halin yanzu ita ce alkalin kotun daukar kara ta tarayya wanda shugaba Donald Trump ya nada a kotun koli. Trump zai bayo masu ra'ayin mazan jiya damar samun alkalai 6-3 na aƙida a babbar kotun mai yiwa ya shafi sakamakon rigingimin shari'a na Amurka shekaru da yawa. Amurka ta ce ta amince da kungiyar Taliban ta sake lale ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Za mu yi aikinmu kuma za mu sa ido sosai akan aiwatar da shi. Wajibi ne dukkan bangarorin su sauke nauyin da ke kansu, inji Zalmay Khalizad, wakilin Amurka na musamman a ƙasar da yaƙi ya daɗe ta, a shafinsa na Twitter game da sake saita yarjejeniyar da kungiyar tawayen Afghanistan. Khalizad ya ce an samu fahimtar ne biyo bayan taruka masu yawa tsakaninsa da General Scott Miller, kwamandan rundunar sojin Amurka a Afghanistan, da suka yi da shugabannin Taliban a Qatar. Wakilin bai bayar da cikakken bayani ba kan duk wani matakin da Amurka ko Taliban za su ɗauka don rage tashin hankalin a Afghanistan. Daga ƙarshe, Pakistan ta faɗi jiya Alhamis cewa wasu mahara ɗauke da muggan makamai sun yi wa ayarin motoci kwantan ɓauna a kudu maso yammacin lardin Baluchistan, inda suka kashe aƙalla jami'an tsaro 14. Sanarwar da sojoji suka fitar ta ce ayarin yana ɗauke da ma'aikatan ma'aikatar mai da iskar gas daga Gwadar zuwa Karachi a lokacin da suka fuskanci farmaki daga wasu guggun 'yan bindiga a kan babbar hanyar bakin teku da ta haɗa garuruwan biyu. Sanarwar ta ƙara da cewa sojojin sa kai waɗanda ke rakiyar motocin fararen hular sun yi artabu da maharan a mummunan arangama. Sanarwar ta lura cewa an samu asara mai yawa, kuma martanin jami'an tsaron ya tabbatar da fitowarsu daga yankin dukkan fararen hular da ke cikin ayarin. Firaminista Imran Khan ya yi tur da mummunan harin kuma ya bada umarni a gudanar da bincike cikin gaggawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, bayan zanga-zangar ƙin jinin sashen rundunar 'yan sanda da ake kira SAS da yake yaƙi da fashi da makami da wasu miyagun ayyuka, wanda har ta kai ga rushe rundunar da aka kuma bullo da wani sashi da ake kira SWAT. A yanzu dai majalisar dokokin jihar Borno ta karrama tsohon shugaban sashen na SAS bisa gudunmuwar da ya bada a jihar wajen yaƙi da ta'addanci da wasu miyagun ayyuka. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Zama kan rabawa shugaban wannan tsohuwar runduna na SAS da aka bi sani da CRAC, wato ES Muhammad Ibrahim, wanda kuma shine irinsa na farko da aka gudanar a tarihin majalisar dokokin jihar Borno. Injiniya Abdullahi Askira dai shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Borno da ma ya jagoranci wannan zama da aka rama wannan tsohon kwamandan a zauren majalisar dokokin.
Shi wannan CSP Muhammad Ibrahim Muhammad aikun gani ba abu ne a koyi ba. Annan abu Borno an ga ko ina duk inda ka ji akwai problem crisis da kan zaka gan shawul. Kuma tunda yake wani ba wanda ko wani ko wansu ka taba ji wani allegation akan cewa wannan mutum ko ko yaran sa sun yi abu kaza, babu. Dama wansu wurare din shugabanni ne ai bas bai cancanta masu zona wancan wurin ba, shi yasa yaran su ba sa wannan aikin da ya kamata aje su. Amma inda an ka samu shugaba ai ba za a samu irin wannan matsala ba. Ko kuna zaman kuna yan jarida kuna garin nan da shakar shakuru ba taba ji gan cewa yaran SAS annan Borno da kan cewa mutane sun zo suna kuka, in akwai kuka ai mu ne za su ga mana don mu ne wakilin jama'a din. So amma a zama dan adam dole a samu wani kuskure daya biyu.
To ko me CSC Muhammad Ibrahim ke cewa ne game da wannan lambar yabo da majalisar dokokin jihar Borno ta bashi?
Alhamdulillah, na yi godiya ga Allah, godiya da members of the House of Assembly and to the entire state. Tun da mu muka fara aiki a office da nake heading kap dissolution of SAS, mu babin da ke cikin zuciyarmu illa mu tabbatar mu yi yakan gurgudun karfinmu a samu zaman lafiya a Borno. Ko da wani abin ya faru, har yanzu muna police, muna serving a Borno, har gobe muna nan daram da jama'a. Za mu yi akan gurgudun tabbatar muna cikin tarihi wanda za zo a yi very soon that Borno state ya koma da abin da aka san su da shi. Peace, ya zama lafiya.
CSP Muhammad Ibrahim kenan, tsohon shugaban jami'in 'yan sanda da ake kira SAS da kuma majalisar dokokin jihar Borno ta Karrama, da irin kuke da wasu jihohi ke yi game da wannan runa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da muryar Amurka, wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatar da shirin, kuma yau ga mu cikin fadar sarkin garin Wasi, babban sarki mai daraja ta daya Alhaji Dr. Muhammad Sambo Haruna na biyu. Wannan fada tana kudancin jihar Plateau ne a tsakiyar tarayyar Najeriya. Mai martaba, barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkan ku da zuwa.
Ranke dade, ya takaitaccen tarihin garin Wasi yake?
A takaice, Wasi gari ne da shi kakanmu Madaki Hassan, wanda aka bi asali daga kasan Banno ya taso ya zo ya zauna a garin Bauchi, har ya zama Madaki a garin Bauchi. Suka kafa gari na Katin Madaki a kasan Bauchi, daga gurin ne mai martaba sarkin Bauchi ya bashi Wasi.
Mai martaba, ko zuwa yanzu wannan gari na Wasi akalla zai kai shekaru nawa da kafuwa?
Bisa ga tarihin da muka samu, shine lokacin da aka fara lissafi, 1820 aka kafa wannan gari, shekara 200 kenan daidai yanzu.
Mai martaba sarki, ko suwa ya suka kafa wannan gari na Wasi?
Wannan kasan mai martaba sarkin Bauchi ne, saboda a zamanin da har kuma yanzu duda da ya fice gurin nuna kansa, masarauta takan girmama shi. To saboda ficen da shi kakan namu Madaki Hassan yayi a kasan Bauchi, shi ne mai martaba sarkin Bauchi ya bashi rikon garin Dutse a matsayinsa na Madakin Bauchi kuma hakimi na Dutse. Shi ne yanzu aka fi saninta da Wasi.
Kai dade, ko me tarihin wannan batu na Dutse?
Abin ya kasu da dama. A nan gefen arewacin Najeriya babu kasan da take da arzikin ma'adinai irin kasan Wasi, saboda a lokacin kwalli shi ne Dutse. A nan ake cire ta, a nan ake samo ta, wanda kusan duk arewacin Najeriya in ka ga mutane da kwalli a lokacin daga nan kasan ake samu. Ɗaya daga cikin dalilan da ake kiranta Dutse kenan. Na biyu, in ka duba hannun damanka zaka ga katon Dutse, wanda daga waɗansu kananan hukumomi a jihar nan ana hangan wannan Dutse, wanda kuma tana ɗaya daga cikin dutse guda uku a duniya wanda ake alfahari da ita. So wa'innan suna cikin dalilan da ake kiran wannan kasa Dutse.
Kake dade, ko batu na noma da ma'adanai shi sa aka yi wa garin taken gidan harkokin gona da kuma ma'adanai?
Alhamdulillahi, kaman mafi yawancin arewacin Najeriya kasan sana'ar gona ne, kuma Wasi tana cikin kananan hukumomi a nan jihar Plateau a yanzu, tunda a yanzu a Plateau muke, wanda na farko dai ka rasa Plateau ga shida, karman hukumar Wasi ita ne ta yi daga cikin shidan nan a girma. Kuma mafi yawan sana'an al'umman kasan nan shine noma. Wa'innan kuma abinda ake nomawa takaitattu ne: shinkafa, doya, masara, gero, dawa.
Mai martaba sarki, ko wadanne irin kabilu ne ake samu a cikin garin Wasi?
Wanda aka kafa kasa da su kabilu guda uku ne. Na farko shine Fulani, su ne masu mulkin kasan. Bayan Fulani shine Jukunawa, akwai Basharawa, akwai sauran kabilu, wanda a takaice muna da kabilu fiye da 20 wanda suke zama a nan Wasi.
Ya batun zaman lafiya tsakanin waɗannan kabilu?
Alhamdulillahi, tun shigowa wannan gwamnati ta General Muhammadu Buhari da kuma shi Barista Simon Bakulalon, a takaice kusan shekarar mu biyar babu wani abu tsakanin kabilun da suke kasan nan ko kuma addinai da suke cikin wannan kasa. Muna zaune da su lafiya.
Mai martaba sarkin Dutse, ko menene ya bambanta wannan gari na Wasi da sauran garuruwa, wato da wani irin abu garin ya shahara? Sannan menene al'umar wannan gari suka fi alfahari da shi?
Alhamdulillahi, abu na farko a cikin kashi biyar abinda ake ci a jihar Plateau daga Wasi ake fitowa da shi. A nan arewa ta tsakiya ba kasan da take da arziki na ma'adinai irin kasan wasi kuma a yanzu haka ma'aikatan NNPC har sun sanar cewa an ma samu mai a wannan kasa wanda an ma fara gwaje-gwaje na wannan mai din wannan alfari da abubuwa da yawa ga cikin wannan arziki da Allah subhanahu wataala ya wannan kasa
Allah ya taimaki mai wasi ko garin nan yana da wani kirari da aka yi mai a zamanin dako ne yanzu ko kuma wata waka da wani mai fasaha ya wake garin da aka ajiye domin tarihi ga ƴan baya
a kirari zaka ji ana maci ka lumbo shine yakin da aka yi kuma kakanmu shi ya ci wannan yaki a madadin mai mataba sarkin Bauchi shine ya samu sarauta na sarkin yakin daular musulunci a nan Najeriya shine mataba sarkin Bauchi kenan kuma shi sarkin wasai shine sarkin yakin sarkin Bauchi wanda shi sarkin Bauchi kuma shine sarkin yakin mai al'umma sarkin musulunci akwai waki-waki da dama wanda zan sa a samu maka shi saboda ku saurara
sai da muka ziyarci shugaban karamar hukumar Dr. Ado Abubakar Buba domin jin irin matakan da gwamnati ke dauka domin cirewa al'umar wannan gari kitse a wuta
dan kai da barka da wannan lokaci wani irin kokari ake yi na tabbatar da cewa an inganta rayuwar al'umma a wannan karamar
to alhamdulillah inda muka zo ayyukan da muke kai kina akwai kungiyoyi da muka bada na gyaran karamar asibitoci na kauyuka kuma banda wannan akwai abin da ake cewa free medical outreach mun bayar da kiwon lafiya na kyauta wanda yake jibanci kowane nauyi na jinya wanda a ciki mutum wajen 23,000 da yan wasu lalluka kai sun amfana
mai girma chairman ko dan kai likita ne yasa ka fi baiwa kiwon lafiya muhimmanci
to alhamdulillah matsayin da na likita dole in fara da sabon majama'a abin da ya shafi lafiyar jikin su amma ba nan kawai muka tsaya ba shauran nauyoyin duk mun taba insha Allah kamar yanzu makarantu shekarun baya in ba ku manta ba an samu tashin-tashina wanda ya shafi jihar gabaki daya musamman karanan hukumomin da suka wahala wasai tana ciki kuma makarantu da yawa an kokona an cire abubuwan gine-gine da shauran su na makarantu wanda mun zo mun yi wannan aiki a lokacin da muka sayi kwano da kusa da siminti muka yasa mutanen garuka suka ayyukan gayya suka gyara wannan azuzuwa na makarantu kuma mun samu hadin kai da ita cibiya na subek wato mai kula da wannan ilimin mataki na farko wanda a kwanan nan ma an gangara da kayayyaki wanda suka shafi teburi da kujeru da abubuwan rubutu wanda mun ka dauki nauyi muka diba wannan kayayyakin muka je muka raba su da makarantun wajen 50 akwai kuma ayyuka na hanyoyi wanda shi ma mataimakin kakakin majalisar tarayya shi ma yake aiki akai wanda yake ganin insha Allah ba da jima ba za a hada mu da Gombe za a hada mu kuma da Taraba wanda za ta fito ta bi ta wasu insha Allah so ina ga irin wannan hanyoyin aka same su gaskiya jama'a da samu wala wajen safara
mai girma chairman ganin cewa wannan gari na kuna washe yana da dadaddan tarihi kuma babban gari ne akwai wani kira da zaka yi wa gwamnatin jihar Plateau da ma gwamnatin tarayya
to alhamdulillah mai girma shugaban kasa kullun yana jaddadawa dole mu tabbatar ba sai kawai kan hanyar kudin shiga guda wato man fetur ba. Dole sai an bunkasa noma da kiwo da kuma sha'ani na ma'adanai. To gaskiya duk wayannan muna da su. Kira na ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su taimaka mana musamman kan wannan matsala na hanyoyi sune manya. Na biyu kuma a samu mana babban asibiti wanda shi mai girma mataimakin kakakin majalisar tarayya kwanan nan ya tura motion wanda za a samu mana asibiti mai girma ta abin federal medical center wanda insha Allah inda wannan bildin ya wuce muna ganin nan gaba ta jima ba za mu samu asibiti mai girma wanda zai taimaka wa jama'a kwarai da gaske.
Dukkan iyakacin abin da shirin da dan gari na wannan mako ya kunsa kenan inda muka tattauna da sarkin garin Wase Dr. Muhammad Sambo Haruna na biyu da kuma shugaban karamar hukumar ta Wase Dr. Ado Abubakar Buba. Yanzu a madadin dukkanin abokanan aiki musamman Rabiu Abdullahi sai kuma tashar Unity FM Jos da abokiyar kawancan mu muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi a wani lokaci.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku nasihar Juma'a daga Imam Bashir Salihu Abuga babban limamin masallacin Izala a Kalaba. Nasihar Juma'a kenan daga Imam Bashir Salihu Abuga babban limamin masallacin Izala a Kalaba 2. Yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da labarai a takaice.
Daruruwan masu zanga-zanga ne suka jerin gwano jiya Alhamis zuwa kofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya yan sa'o'i bayan da sojoji suka ce a shirye suke su fito su dawo da zaman lafiya. Yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ta ƙara ta'azzara a wasu yankunan nahiyar Afirka saboda annobar coronavirus. Amurka ta ce ta amince da kungiyar Taliban ta sake lali ta hanyar bin ka'idojin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abokan adawar biyu a farkon wannan shekarar don kawo ƙarshen yakin Afghanistan.
Masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodune wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. a huta lafiya. Assalamu alaikum.